الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جميع المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني مع الله تبارك وتعالى بوديا ديا هذا معاون مسلاتي لا مسجد الأمة هو مسلات الأمة كما روى دي جينا دم دي حتى يتبع سبنان صغير جانبه دي أورشي حتى مسجد الأمة مسلات الأمة muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci, kuma ya saka bayan magariba za mu haɗu domin gabatar da jan hankali da mu kanmu da watakila masu sauraron mu daga bayan. Allah muke roƙo ya sanya mana tabbatuwa cikin gaskiya, kuma ya raba mu da fisga irin ta shaidan, kuma ya ɗora mu a kan daidai, ya sada mu da yardarsa. Wannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da za mu faɗi. Allah kada ka sa harshenmu ya ɗora mutane a kan fata, Ubangiji ka sa harshenmu ya ɗora mutane a kan daidai. Ba za mu samu wannan ba, dole sai da yardarka ya Ubangiji. Muna roƙon samun yardarka cikin abin da za mu gabatar. Na biyu, tafiya ɗin da ake son a yi magana a kansa shi ne kaifan najatu minal fitan, ma'ana shi ne ta yaya ko da yaya mutane za su tsira a cikin fitintunu. Kafin kila mu yi magana a kai, wanda za mu faɗi nau'o'in fitina kaɗan, sannan kuma mu faɗi mafita. Wannan shi ne abinda za mu yi magana a kai. Amma ina so da irin wannan dama in tuna wa mutane, saboda an shiga cikin sabuwar shekarar musulunci wanda hijira yanzu ta tashi daga 1447 ta koma kan 1448. Wannan kenan ya nuna an ci shekara guda daga hijirar bara zuwa bana. Malamai ma'abota bincike suna cewa ɗan adam a cikin wannan shekara ya ɓata awa 8,350 da kuma ya ɓata mintoci 501,120. To a cikin mai kamata su ya kamata ka tambayi kanka da kanka, wannan kai za ka yi makanta hisabi, waɗannan mintoci 500,000 wanda sun kai rabin miliyan a kan mai kamata su, waɗannan awowi wanda 8,350 da wani abu a kan mai kamata su, wannan hijira mai take koya maka yin ana ta maganganu a kanka. Malamai sun cire abubuwa guda 7 muhimmai a kan hijira. Waɗannan abubuwa guda 7 su ne annabi ya amfani da su, kuma ya ba shi nasara a cikin dukkan abubuwan da suka a gaba. Daga ciki suka ce akwai haƙuri, saboda annabi ya yi haƙuri, ya yi juriya tare da sahabban da suka yi imani da shi kafin a masa umarnin yin hijira. Ya yi haƙuri ƙwarai da gaske. Musulmai sun san irin yadda aka azabtar da musulmai a wancan lokacin, da irin gwagwarmaya da annabi ya sha sallallahu alaihi wasallama, yayi hakuri da waɗanda ba su yi imani ba, yayi hakuri da cutar wasu, kuma yayi hakuri da yawan faɗa bai daina ba duk da ba a karɓa duka ba, yayi hakuri a kai. Kai musulmi a yanzu da ake maka maganar hijira, ka yi hakuri da abokan zamanka, kuma ka yi hakuri wajen ciyar da addinin nan gaba, kuma ka yi hakuri wajen isar da saƙon Allah a kan hijira da ake ta gaya maka, ka yi hakuri a kan wannan. To in baka yi ba ka ɗauki darasi na farko kenan a cikin maganar hijira. Na biyu, as-sidqul haqiqa, wato gaskatawa ta haƙiƙa. Yanzu Allah duk da cutarwar da ake masa banda hakuri da yayi, ya yarda cewa gaskiyar da Allah ya nuna masa gaskiya ce ta haƙiƙa, duk da cewa yana gamuwa da cutarwa, amma bai taɓa tunanin abin da yake kai ba gaskiya ba ne ba, ballanta na ya sake shi ya koma zuwa ga abin da waɗancan suke so. Ya gaskata gaskatawa ta haƙiƙa, ya yarda da Allah cewa nasararsa tana zuwa, yunwa da ishirwa da talauci da yanke hulɗa da ake da shi, da karya musu tattalin arziki da dukkan wasu abubuwa, annabi ya gaskata Allah a kan cewa haƙiƙatar nasara za ta zo, kuma hakan ɗin ya faru sai da ya dawo ya cinye garin Makka gaba ɗaya. Abu na uku shine ake cewa as-siqatu billah, wato tabbaci da Allah. Kada yanzu talauci ya rikita ka, kada yanzu duk wani abu da yake faruwa ka ɗauka cewa ba ka da siƙa da Allah, ka yarda cewa kana da siƙa da Allah kuma cin nasara yake faruwa, duk da cewa za mu ambaci fitin tunu. To amma siƙarka da Allah shi ne zai iya ba ka dama ka tabbatar da cewa cin nasara yana tare da wajen Allah, kuma kana da tabbacin haka. Kawarin da Allah ya yi ma waɗanda mu'minai ne, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yana nan tabbace, kada ka fuka shakku a cikin al'amarin Ubangiji. Duk da masu kawo maka hare-hare a kan imani, da masu kawo maka hare-hare a kan rayuwa, da kawo maka hare-hare a kan imaninka da dukiyarka da rayuwarka da jininka, ka zama kana da siƙa da Ubangiji a kan kowanne ya same ka cewa nasara za ta zo. Na gaba shi ne kada mu ambaci wannan kuma ka ɗauka cewa ba abin sabu ba, a'a, daga cikin abin da annabi ya amfani da shi akwai wato al-aqdu bil asba, wato shi ne riko da matakai da sabuba da za su ba da cin nasara. Kada abu ya zo ga shi ana kallon cewa sai ka yi kaza za ka yi kaza, sai ka yi kaza za ka yi kaza, amma ba ka ɗauki asba ba. Ba dan ba da sai in faɗi wata magana, amma ina jin tsoron ku saboda yawan fassararku tana da yawa. Sai mutum ya faɗi magana sai ka je ka yi rubutun da ba shi aka faɗa ba, don haka ba zan faɗa ba saboda tsoron ku. Da gaske nake gaya ma ba zan faɗa ba saboda ina tsoron ku. Saboda haka dole ka yi riko da sabuba. Misali ɗaya da zan baka shi ne, ba zai yi ka kwanta a ɗaki, Allah yana da ikon ya zubo abinci ya buɗe ɗakin ka ya zubo maka da shi, tunda ya ce da kun yi imani ma la'akalu min fawqikum, da ku ci daga sama zai zubo. To amma dole ai al-aqdu bil asba, bai yiwuwa ka share fili ka zauna ba ka da sana'a ba ka da komai kai tsammanin abinci zai zo, sai an yi riko da sabuba. Duk da tawakkuli da siƙa da Allah yake da annabi yake da shi ga Allah, amma sai da ya bi asuba. Mata sabuba bin su malaman tauhidi ba sun yarda cewa ba a rigima da su a wajen cewa ɗan adam ya bi sabuba. Kana da shago a kasuwa, na'am, akwai kayan da mutane suke bukata, na'am, akwai, ya za a yi ka sayar? Sababin ka shine ka je ka buɗe shago, dukkan kayanka in ka rufe shago ka kwanta a ɗaki ba mai saya, kuma yana da kyau. Saboda haka sai ka bi sabuba. A kan wannan bin sabuba ba dan lantar ba abin nan ba ne, akan matasa ba akan matasa za a yi ta ba, da na farfaɗi wasu abubuwa. Bin sababi dole ne, wasunku suna zama suna jira ba su kama hanyar da za su ga rayuwa cikin kyau. Abu uku ne a rayuwa ya kamata ka kula da su, da addini, da ilimi, da sana'a. In ba ka da su kawai kai ba wa wani ne. Waɗannan abubuwa ne na kyautatuwar rayuwa, wato a cikin sha'anin rayuwa ɗan adam. A hijira abu na biyar shi ne al'ukuwa wa nuhda, ƴan uwantaka. Mun ga yadda annabi ya dasa ƴan uwantaka a tsakanin sahabbai, suka so juna, suka ɗayanta safinsu, suna magana da murya guda ɗaya, duk inda suka fuskanta kansu a haɗe ne. Wannan ya ba su cin nasara. Darussan da suke cikin hijira yana daga cikin abin da musulmai yanzu ya kamata su kula da shi, wannan zai ba su nasara. Abu na shida shi ne tahqiqul ubudiyya. Hijira ta zo ta koya maka darasin cewa tabbatar da haƙiƙanin bauta ma Allah. Annabi ya bauta ma Allah, ya riƙe Allah, yana ta bauta masa da ibadarsa, yake tawassuli da wasu abubuwa, har ma in wani abu ya dame shi ba abin da yake farawa sai sallah. Zai je sallah don Allah ya sauƙaƙa masa al'amari. Da yawa daga cikin mun nan yanzu dan ya rasa kwabo ko kuma ya samu damuwa a cikin rayuwa, abin da ya iya shi ne zauna a bakin titi ya ta surutu, ko ya hau TikTok ɗinsa ko Facebook na shi ya ta surutun banza. Da sallah raka'a guda biyu kai tawassuli da ita, kace Allah wannan buƙatar a biya min, da an biya maka tinkin. Amma ba za ka bi wannan ba, ko da na faɗa maka yanzu, don in an juma mai an tashi surutun za ka yi sai. Yayin an fita ma a dinga cewa yau kuma ya zo. Wallahi da yanzu muka taso daga wurin ya ce kaza ya ce. Wannan shi ne abin da ba wai aikin ba ne ya dame ka yanzu. To dole ka yi riƙo da ka tabbatar da haƙiƙanin ibada, za ka ci nasara. Na bakwai a cikin darussan hijira shi ne wato alhajatu ila alhilmi. Shi alhilmi ya wuce haƙuri. Bayan haƙuri akwai juriya, bayan juriya akwai dauriya, bayan dauriya akwai dogewa kullum. So annabi ya yi amfani da wannan, duk abin da ake ya yi haƙuri kuma ya san da juriya, kuma ya daure, kuma ya doge a kan abin da yake bai daina ba. Ba wai kai yanzu kawai in ya zamanto ya Abdullahi ana harfin ba ne. In kana bauta ma Allah ka samu abin da kake so ne. In baka samu abin da kake so ba, sai ka ce sallar ma ba za ka zo ba, gara ka yi ta a gida. Da yawa wasu haka in ya samu kuɗi a gan shi a masallaci ko in ya samu biyan buƙata, a kar ka yi ibada da wannan. Ka bautata ma Allah da haƙuri da juriya, ko da rashi, ko da akwai, ko da lafiya, ko babu, da juriya da komai. Waɗannan su ne abubuwan da hijira take koya mana, kuma gaskiya ratsaye muka yi, ba shi ne abin da za mu yi magana ba. Kuma ina fata za a yafe mun, don na yi ratsaye, an samu sakin layi. Yanzu zan koma kan topic ɗin da aka ce a yi magana a kan su. Shi ne me? Shi ne ta yaya za a fita daga fitina. Wani mai rubutu ya yi rubutu yana cewa tanawwa'atul fitan fi hadha zaman. Fitina ta zama nau'i-nau'i a wannan zamani, wanda kuma ita fitina da Hausa ma sunanta fitina. Amma wasu malamai suna kallon fitina shi ne abin da idan duk yadda ka nemi kai masa fassara, wato sai ya kasa baka ma'anar. Kuma gashi abin ya dame ku. An yi lokuta Allah sauke da inda ka shiga masallaci sai abu maka caji. Mai yin wannan da yake sakawa masu la ilaha illallah misali bom a masallaci, ko a kasuwanni, ko a wasu gurare, wanda zai yi wannan aikin kuma ya yi kabbara. Idan kafiri ya zo wanda bai taɓa musulunci ba zai shiga musulunci, me zai ce masa? Ya ce ka ce la ilaha illallah. To ya ga ba la ilaha illallah har da Allahu akbar, ko ba ku? Gama ya aka yi sa maka ba fitina ce. Idan ka kalle yadda za ka ba shi fassara, laifin mai kamar ya yi kira ba ka yarda ba, ya gaya maka gaskiya ba ka karɓa ba, ba ka yin addini ne. To amma wacce da wani dogaro zai yi ya saka maka wannan abu ya kashe ka, fitina ce. Wannan ita ce fitina. Duk inda ka zo za ka ba ta fassara, sai ka ga mai aiki don ya tada fitina, sai ka rasa menene ya dogara da shi don ya yi fitina. wani abu ne a dalilanci a shar'ance wanda zai bayar na cewa ya alatse wannan fitina sai ka rasa kuma ga shi yadda yake bai daina ba to wannan ita ce fitina to fitintunu sun yi nau'i-nau'i a wannan zamani mala ya ce wa kasura sun ma yi yawa fitintunu ba musan adadinsu ba sun yi yawa kaɗan daga cikinsu kafin mu faɗi mafita dole mu kirga su mu faɗi wasu daga ciki ba dole ne mu faɗi dukkan ba kamin ha daga cikin fitinar da ta samu al'ummar musulmi a yanzu ma'ofin aqaid abubuwan da suke fitowa a aqidu daban-daban a yanzu wannan ba ƙaramar fitina ba ce wani aqidarsa ya kafirta ka an gane wani aqidarsa kuma a cikin aqidarsa yana ganin ya sha giya ma halal kuma da sunan musulunci duk ana kafir duk an same su a nan ƙasar daga cikin aqida kuma da yake kallo yayi zina ma da ƴar mutane halal wani daga cikin aqidarsa yana kallon cewa ya tsare hanya ya saci dan adam ya shiga daji kuma ya kabbara a bashi kuɗi kuma yana ganin kamar akan daidai aqidarsa ce haka ko abin da ya kudurci a ransa wani aqidarsa kawai shine ya zubar da jini so waɗannan fitintunu in ka ɗauki guda ɗayan nan ta damu al'umma gaba ɗaya ko ina da ciki wani aqidarsa shine ya kawo muku shubha ya ɗora ku a kan dokin kara a cikin ruwa kawai duk wanda ya zama ya faɗa shi ya jiyo shi ma abin da yake faɗa bai da haƙiƙa so duka waɗannan sun samu cikin al'umma fitina ce daga ciki fitinar da ta samu al'umma wa minha fitanul mafahim wal ahwa wal afkar akwai fitintunu na fahimta kala-kala daban-daban duk da cewa an san cewa magabata suna da fahimta iri daban-daban akan nusus na Al-Qur'ani domin ko tafsiri na Ibnu Kathir ka bude misali shi kadai balle ka ji da sauran tafsir za ka ga cewa kalma guda a cikin Al-Qur'ani sai a ce maka dan Abbas ya ce kaza akan ta fahimta ce sai ga an ce maka dan Mas'udi ya ce kaza a ce maka wani ya ce kaza wani lokaci sai ga akan kalma guda an samu aqwal wajen kusan 6 ko 7 to su sun zauna lafiya amma mu yanzu sabanin irin waɗannan abubuwa ba su barin mutane su zauna lafiya saboda mutanen sun yi daban da waɗancan waɗancan daban kuma mu daban su kuma magabata da abin da suke faɗi shi ne ba ka iya zamantowa nagartacce sai da abin da na farkon suka zama nagartattu idan baka zamanto haka ba to zai yi wahala ya zamanto cewa abin da yake ya zama akan daidai to wannan fahimtar daban-daban ita ma kanta tana zame ma al'umma wani fitina na daban sannan akwai ahlul ahwa masu son zuciya za ga mutum riba zai ci amma inda zai samu kuɗi zai ce ma zai kamar yadda wani malami ya yi wa'azi cewa mutane su daina sayan abinci suna koyewa domin su wahalar da al'umma annabi ya hana sai wani kawai ce kuma yake cewa duk da haka dai mun samu kuɗi kaga ji ya bai muka zake ne ya samu kuɗin son zuciya ne kuma ba wani abu ya sani duka abin da ya yi nan ba daidai ba ne amma dai son zuciya ba zai bar shi ya karɓi gaskiyar ba na haka wannan ya faru cikin musulmai da yawa suna tawilin abubuwan da suke so domin su kare muradinsu na biyan buƙatunsu saboda har zanti za ka ga ana jawa ba a mahallinsa ba nasin hadisi za a zo a ɗora ba a mahallinsa ba saboda kowa yana ƙoƙarin ya gina son zuciyarsa da wannan abu wannan shi ma ya damu al'umma fitina ce an afkar munanan tunani waɗanda su ma waɗannan tunane-tunane wani fitina su shi ne ya kawo fitina a cikin al'umma ya kawo fitina a cikin ƙasa ya tada hankalin mutane irin tunaninsa kenan akwai wasu mutane su ba su buƙatar sai an zauna lafiya haka su suke a cikin al'umma ko da babu abin rikici to sai ya nemo musu ya sa wa mutane don aita musu akwai su ko babu suna nan ko babu wani abin da zai zubar da jinin mutane ko ya tada hankalin mutane ana zaune to sai ya kawo musu kuma musun zai yi ta jayayya akan abin da ya san ba gaskiya ba saboda buƙatar sa kenan inna sa'ayakum la shatta daban-daban kuke wajen ayyukan kuma daban-daban ne wannan kuma suna daga cikin fitintunu da yanzu al'umma wato ta samu kanta a ciki wa minha fitanul mal wad dunya daga cikin fitinar da ta dawo mutane yanzu ita da fitinar kudi da kuma fitinar duniya fitinar kudi shine kowa yana son sai yayi kudi kowa yana son kudi haka ne ina ku wanda baya so ya daga hannu mu gani to babu kenan wato yanzu dukkan ku kuna son kudi la hawla wala quwwata to wannan soyayyar ta karkasu gida gida akwai wanda soyayyar sa ba ta barin sa yayi har in ya je neman kudi sai yayi halal wannan shine imanin da yake da shi dan haka duk yadda za a yi ka zo masa da shubha da abin da yake na haram ko a cikin kasuwancin ka ko a aikin ka ba zai yadda ya karba ba sai abin da ya zama halal akwai wanda kuma ko yaya za ka yi in dai kudi ne to ya same su kawai wasu ma cewa suke halal shine abin da ya shiga hannunsu yanzu in ba haka ba malam ya za a yi a ce a irin wannan lokaci da wasu mutane suke kama mutane su shiga daji kuma su yi ciniki a ba su kudi wanda ya yi wannan aikin ya kashe ya karbi kudi ya karbi kudi ya kashe duk yana yi sannan ya ce ka kawo akawun kuma kai yanzu zai gabata akawun ana yi tambayar ku nake ba a yi ko to ku huka ce ana yi ba ku bane ku huka ce ana yi kuna da shaidar ana yi a ya kuka shiru ai magana za ku yi aiki to na ji wani yana cewa na je shab mai yana ta surutu yana cewa ana cewa bai wasu tsoron a kawon su kuma ce mun yake na tambaye ki nace an samu ya ce akwai wanda suka samu ina shab mai a gidan mai yake wannan magana wai mutanen da suke kama mutane a daji suna cewa ga kudi baya da zafi da su saboda haka ka kawo a kawon ɗin ka sai aka kama Allah ya tsoro kuma dan son kudi mutum za ka ga ya shiga fitinar dukiya ta samu mun bar littafin Allah ta samu mun bar shara'i na addini ta sa wasu daga cikinmu sun yi abubuwan da ba su kenan ba fitina ce daga cikin fitinar da take damun al'umma har yanzu ita ce wato fitanul furqa wal khilaf wato fitintunun ƙungiyoyi da na addini da ba na addini ba da sabani da wane ne yanzu kun ga haka kawai wani sai ya kafa ya tattaki wata kabila ko wanda ai kabila ba a zargin ta amma dai kun mutane suna iya yin laifi daga cikin kabilu amma ba daidai bane ka tattaki kabila ka ware wata kabila ka rinka zagin ka rinka faɗa dukkan wanda ya fito a wannan ma'abocin shabri yanzu a Qurayshawa ba su ne dai Larabawa ba wanda aka ce kuma ita ce mabibiciyar kabila a cikin Larabawa amma ba a cikin da aka zama Abu Jahal ba ko ba a cikin da bane kuma a cikin da aka zama Muhammadur Rasulullah ko ba a ciki bane to shi kenan duk sai ta hada wannan kabilar ta bata ta ba daidai bane wannan fitanul furqa din yana nema ya tasiri wajen iza wutar raba ma kan kasar nan daga maganganun mutane in banda Allah ya ki kuma ba ma san ya yadda ya bar dai kasar a haɗe a haɗe in banda Allah ya ki amma irin abubuwan da ake faɗa akan wasu kabilu da yadda ake tattaka su da ɓata su munin ya kai muni wannan fitina ce babba wanda ita ma tana cikin wannan kasar tana cikin wannan al'umma al-khilaf sannan fitina ta saɓani a addini wannan masallacin kaza ne wannan mutanen kaza ne waɗannan yan kaza ne waɗannan su kuma yan kaza ne yan kaza ba sa yarda da kaza yan kaza su ma ba su yarda da kaza wane ne baya yarda da kaza wani baya sallama da wani wani wane ne baya yi duk kuma waɗannan kowa ka zo ka tambaya me littafin ka alqur'ani waye manzanka muhammadur rasulullah ina kake zuwa aikin haji sai abiya maka makka koda yana da wasu gurare da yake zuwa amma dai wadannan abubuwan sun nada ina dai alqiblaka dole wadannan to amma khilafin ya zo ya yi tasiri ya hana mutane su fahimci ma abin da yake gaban su na matsalolin abokan gaba a duniya yau mun shagaltu da wasu abubuwa ɗan cikin gida amma ƴan waje kuma suna harbin mu da kibiyoyin da ba ma iya zarewa haka ne ko ba haka saboda an samu khilaf ba a samu haɗin kai da fahimta ba daga cikin fitinonin da suke damun mutane shine tasallukul a'da'u al-islam ala ummatil islam tasalluti da aka samu na makiyan musulunci suka yi tasalluti a kan al'ummar musulmai wanda su ba su da alheri kuma ba su nufin su kawo wa musulmai alheri duk shawarar da za su yi da duk abin da za su yi muku ko taimake keniya da dukkan wani abin da za su yi ba za su taimaki al'ummar ta dinke ta zamanto abu guda ta yi ƙarfin da ake da bukata sai dai a raba can a ware wancan bangaren a yaƙe shi a ware wancan bangaren a kashe musu a ware wancan bangaren a karya musu tattalin arziki a ware wancan bangaren a da'ul islam wannan fitina ce babba wanda ta shafi tattalin arzikin mutane ta shafi haɗin kan al'umma ta shafi kan haɗe ƙabilanci ta shafi dukkan wasu ɓangarori na rayuwa saboda tasalluɓi na makiya musulunci makiya al'ummar musulunci su ma wannan babbar fitina ce wa min alfitan yana daga cikin fitintunu allati futihat ala an-nas wacce ita kuma yanzu aka bude ta akan mutane ma tabuthu wasa'ilul ittisal alhadith min alwa'il fasad al-aqdi wal akhlaq yana daga cikin fitinar da yanzu aka bude akan wannan al'umma shine abubuwan da ake yadawa a kafafen da ake kira ko sadar da zumunci ake kiran su haka ne kafafen sadar da zumunci na haka za a kira su na yau haka ake kira ko koda ba haka abin yake ba kuma koda ba haka ya dace a yi ba domin ana samu abu suna watakila bai dace da shi ba amma sai a yi ta kiran su a haka kowa dai ya gane abin da muke nufi na cewa abubuwan da aka buɗo yanzu a kafofin watsa ko kafofi na intanet wadda aka buɗe ma al'ummar musulmai kuma suka shige ci yanzu idan kana son ka ga ana zazzagar mutum ana zage shi ana ɓata shi to ka shiga Facebook ko ka shiga TikTok ko ka shiga wasu abubuwa iri dai daban-daban waɗannan kafafen fitina ce babba wadda da ya kamata a ce ta zama sanadiyar mutane su ɗaukaka addini ne tunda kafa ce mai iya kaifi guda biyu ko dai ka yanka da ita ko kuma ta yanke ka ɗayan biyu ne zai faru amma irin abubuwan da yake faruwa yanzu idan kun duba hatta wasu abubuwa da suke faruwa kamar masu aiki da wannan kafafen su suke ƙara ƙarfin abubuwa su suke ƙara saka tsoro a cikin mutane Ibn al-Qayyim yana faɗa yana cewa idan baka iya da'awa ba to kai za ka gina abin da kake koyewa a wato a da'awar ka girmama shi ka ba shi ƙarfi yanzu abubuwan da suke faruwa ka ga mutum shi ba abin nan ba amma ke ke sanar da mutuwa ta wani bai da dangantaka da wanda ya mutu accident za a yi kawai sai ya zo madadin ya ceci ma waɗannan sai ya ɗauki hoton ya tilla a duniya yanzu kai kake ba da sanarwar mutuwarwa ne ina iyalansa ina danginsa ina abokan arzikinsa ina duk ƴan uwansa wani ma sai dai ya gani akan wannan kuma yanzu ya kai ma matsayin a ci amanar ka a kira ka a waya kuma a yi rekodin ka sake kai son surutu a yi rekodin kuma kamar ma 'yan social media idan ka kalli wasu daga cikinsu mafiya kawai kamar ana neman menene shari a yaɗa sannan zukatanmu kuma sun dawo ba su da abin da suke son ziyada sai sharri. Yanzu da za ka rubuta a shafinka ka ce mutane su rinka sallar walaha mai ƙarfe tara raka'a biyu ko raka'a huɗu sallama guda biyu, Allah zai ba ka kaza da kaza, zai maka albarka, zai yi maka kaza kaza, sai ka cilla shi ka jira ka ga yadda za a yi comment da kyar ka samu masu comment din akan wannan, sai ka yi ta'a. To shi kenan, ka dawo kuma limamin da ya rubuta wannan ya sake, ka ce an same shi da sata, yanzu kai ka cilla wannan ka ga kuma bala'in comment yanzu. Haka ne mai kenan, kuma wani abubuwan duk an ba su da mu, hatta waɗanda suka ƙago suka zuƙin da sauransu ba irin wannan tafiyarwan suke tafiyar da shi ba, ba ta waɗannan hanyoyin suke tafiyar da shi ba. Kai kuma da ka samu dama ta musulunci yadda ga kafa ta zo yadda za a yi, ka yaɗa aƙidu masu kyau, ka yaɗa halayya nagartattu, ka ɗora mutane akan abin da yake gaskiya, wai ba za ka yi ba, abin da kake bi shi ne sharri. In ka ga shagon wani ya ƙone, shi kenan sai ka ɗauko hotonsa sai ka ɗora, ka faɗi wasu munanan maganganu wanda da can kun yi da shi saboda ka samu masu comment. Wani har tsirai su yana idan ya samu followers, followers to what? Idan ka samu followers zuwa ina? To jahannama ko to aljanna? A ni dai ban ce to jahannama ba, ma dai tambaya nake. Irin waɗannan abubuwa da ake yin su duka so kafofi ne waɗanda su ma fitina ce a cikin wannan wato al'umma ɗin. To idan waɗannan fitintunu da na ambata dukkan su fitina ce, Allah ya sauke, menene mafita? Wani mai magana yana cewa na san dai ba mu da lokaci mai tsawo, wa kama kila kamar yadda ma'abota magana ko ma'abota magabata suke cewa la tas'al amman halaka kaifa halaka, idan kaga mutum ya halaka ka daina zuwa kana masa interview sai malami ta yaya aka yi ka halaka ne, ka daina masa wannan. Ya ce la tas'al amman halaka kaifa halaka, kada ka tambayi yadda mutum ya halaka ta yaya ya halaka, walakin sal man naja kaifa naja, abin da ya kamata ka yi shi ne ka tambayi wanda yake kan shirya ya tsira ta yaya ya tsira don kai ma ka bi hanyar. Amma idan kana tambayar wanda ya halaka in ya gaya maka hanyar bi za ka yi, mai amfaninta ka tambaye shi. Duk wanda ka gani shi ya halaka kokari za ka yi kawai ka ɗora shi akan mai akan hanya ta daidai. Idan ka ga mutum ya tsira yana aikata ayyuka nagartattu, to a wannan ka samu ka tambaye shi malam ta yaya ake kaza, ta yaya ake kaza, ta yaya ake kaza, domin ka amfana. Wannan shi ne abin da ya kamata. Kada ka tambayi mutumin da ya halaka kai yaya aka yi halaka, malam ya ce wani wa zalika li kasratil halikin, saboda halakattun sun bi yawa. Allah ya ce wa qalilan ba tashkuru walakinna akthara an-nas la ya'lamuna ko la yashkuru, kalilan ma tashkuru kadan ne suke godewa, kalilan ma tazakkaru kadan ne masu azantuwa, kadan ne masu imani. Aksara nas la yashkuru, mafi yawan mutane ba su godiya. Aksara nas la yu'minu, ba su imani. Aksara nas yawan mutane ba su godiya a kan hanyar alheri, saboda masu fadawa cikin fitintunu su suka fi yawa. Dan haka duk wanda kaga ya afka cikin halaka ba tambayar su ake ba, in ka samu kai masa gargadi ya dawo. Amma idan kaga wani wanda Allah ya fuka shi cikin qalilan ma tu'minu, kadan ne suke imani, kadan ne suke godiya, to ka tambayi wannan hanyar da yake bi, yake samun wannan shari'a domin kai ma ka bi ta. To yau yawancin mutane abinda suka bi nema ya aka yi wane ya kaza, ya aka yi abin kunya, ya aka yi kaza, ya aka yi abka cikin kuskure, kawai wannan shi ake ta tambaya. Dan ka tsaya ka faɗi gaskiya, wani sai ya rinka cewa ma kai ta matse wa can, shi ba ta matse masa ba. saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa a hasiban nan mutane tsammani suke an yutraku za a kyale su an yaqulu amanna saboda cewa sun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarraba su ba wala qarifatan alladhina min qabli Allah ya ce mun jarrabti mun fitini waɗanda suke kafin su Allah ya ce muka tabbatar da waɗanda suke da gaskiya muka kuma tabbatar da waɗanda suke ƙarya saboda haka abinda za ka yi ƙoƙari ka shiga ciki ka yi ƙoƙari ka shiga cikin masu gaskiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance cikin masu gaskiya wannan shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gayyato masu imani a ko ina kake kasance cikin masu gaskiya kar ka yadda ka kasance cikin makaryata ka zama cikin waɗanda suke taimakon al'umma kada ka zamanto cikin waɗanda za su cutar da al'umma ko da magana ko da rubutu ko da wani iri ba kar ka yadda a ce ka afkar da al'umma nan cikin abin da zai cutar da ita kar ka yadda duk abin da ka san zai cutar da al'umma kar ka yi amma duk abin da ka san zai amfanar da al'umma ka yi tsarin na manyan fa'ulla mabibicin mutane wanda ya amfani mutane kowa ya cuta maransa zai yi abin da zai amfani mutane ba zai yi abin da zai cutar da al'umma ba idan ka saka ma wannan kanka to za ka samu taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah innal khuruja minal fitan fita daga fitintunu da waɗanda muka kirga da waɗanda ba mu kirgo su ba fita daga cikin fitintunun rayuwa musamman a wannan zamani ya taqallabu asbaban yana buƙatar wasu sabubba da dama kafin ka fice daga cikin fitina yana buƙatar wasu abubuwa masu yawa yajibu alal muslim an yaslukaha hatta yanjuwa bi dinihi wa irdihi wa malihi yana da yawa waɗannan abubuwa amma wajibi ne musulmi ya bi waɗannan sabubba domin ya tsaru a cikinsu ta yadda zai tsira da addini wato addininsa kuma ta yadda zai tsira da mutuncinsa kuma yadda zai tsira da dukiyarsa da mutuncinsa har zuwa ga lahira saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama kutuba ya yi wata irin kutuba a kuma hajjinsa na ban kwana ya yi magana da ya zo yin magana kafin ya yi magana sai da ya wasu tambayoyi domin kawai ya ƙara ma wannan abun armashi da girma da sahabbai su gane girman wannan abu ya tambaye su ya ce yau wata rana ne suka ce masa arfaji ya ce a wani gari aiki ya ce a maka suka ce a maka a ina kuma ya ce a kan arfa kafin dai girman abubuwan sun kai inda suka kai a wani wata suka ce masa zulhijja kuma a gomar da yake cewa ranar wulinsa sun fi kowane kwanan wulinsa goma na farko sun fi dukkan wulin duniya alheri sahabbai suka ce masa a cikin wannan watan sai ya ce musu to ga abubuwa kamar haka ya ce inna dima'akum haram da ce jininku haramun dukiyarku haramun mutuncinku haramun to yau idan ka duba duk waɗannan abubuwan sun dawo ba su da kima jinin ɗan adam ake zubarwa saboda fitina mutuncin mutum ake shiga saboda fitina dukiyar ɗan adam ake kwacewa saboda fitina ina abin da Annabi ya yi wannan magana kuma wanda zai yi maka wannan yana da'awar ma addini ta tare da shi yace arabun ne ka hurmat yawmikum hada wa fi shahrikum hada wa fi baladikum hada harabun ne kamar yadda yake alfarmar yau wannan watan wannan garin naku wannan watan naku wannan wunin naku da ya fi kowanne musulmanci harabun ka duba malam yanzu yadda fitina ta kawo mutane ta insecurity ma wannan fitinar fa yanzu tana nema ne ta ci kowa yanzu ta ci janar din soja ko ta ci ware ne ta ci ware ne ta ci mai farauta ta ci waye ta ci waye saboda babu tausayi an daibe shi yanzu da zaka tuka mota a nan kana tafiya sai ka buge tinkiya idan ka buge tinkiya in ka tsaya za ka ga ƴan uwanta sun kewaye ka sun san abin da ya same ta bala'i kuma koyon ka ta za ka yi sai da annabi ya baka shawara ka watsa ruwa don ta huta ku saboda tausayi da rahama amma ɗan adam yau yake kashe mutum ya karfi kudinsa ya ɗanɗana masa musifa ya sare ya yayyanka shi abinda dabba ba za ta iya yi ba akwai buƙatar fita daga cikin waɗannan fitintunu dole sai ya tattara wasu sabubba sababi na ɗaya malamin suka ce al-hurubu minal fitan wa adamul wuluji fiha bi an la yata'arrada al-muslim laha wa khasatan inda qifa'il amr yace gudu ka guji fitinar duk inda ka san akwai fitina ka guji gurin wannan zai taimake ka wajen fita daga fitinar yanzu da wani abu zai faru ban sani ba mota ba za ta faɗi ta kama da wuta amma sai mutane suna zuwa gurin duk da fala'in da Allah yake wuta annabi yake wuta makiyar kudi amma sai ga mutane sun zo sun tsaya ba za su gudu a fitinar ba sai ta kaji ban ta kone wasu mutane sai kuma ba a yi ta ɗauka ana ɗora a bai ruru wata fitinar da kuma dukiya nan ko ka ga da yadda al'umma take wani abu na sharri yanzu da zaka zo ka hau kan kurus din nan kawai ka rike bututun magana a tsakiyar gari ka ce ya ku mutane kowa ya ji tsoron Allah wanda ya ga kuma hukunci ko amma inda za ka zo ka hau kan kurus ka rike abun magana ka ce ya ku mutane wani ya yi abun da ba shi kenan ba ku zo mu rusa shi za ku mu je ko ba za a yi ba fitina a nan ƙasar ba a nan ƙasar mutum zai yi kururuwa ko a bakin kasuwa wani ya ɗauka masa wani abu sai ɓarawo sai ga mutane kowa fito da kurki da kanda ɓarawo yana zuwa ke sai ka daka masa wani ma sai ya daka masa wani ma sai ya daka masa daga nan ba sa abu sai ya faɗi ba ɓarawo muke ɗore magindi ba amma kai yanzu ka shiga cikin fitina yanzu da ka yi duka kai komai har uku kunna masa wuta ya ƙone sai Allah ya tada shi kuma ya tada kai ranar tashin alkiyama sai a fara tambayar ka a ce me ya ɗauka maka ne kai me za ka faɗa ko baka ji tambayar ba ka sake mai tawa bari sake mai tawa ɓarawo aka koro an ce ɓarawo kawai ka fito garin ka jibban ka har ya mutu kuka je gaban Allah sai Allah ya tambaye ka nawa na ka yi ɗauka ka ji tambayar to ga ya mana amsa tunda a gaban Allah ne ba ka da wayo ba ka da dabara ba ka da abin da za ka da wanda ka ce ba a ɗauka ma komai ba to ya kai kama da wannan hukunci tambaya ta biyu kenan dole kai bayani ko dai son zuciya ka gama bayanin da duk za ka yi nufin zuciya ne Allah zai ce maka haka muka faɗa a littafin mu ka yi ba wai ɓarawa muke ɗaure ba gindi ga jama'a ku gane amma da yadda mutane suke afkawa cikin fitina kuma dole Allah zai tambaya ko ba zai tambaya ba zai tambaya shi yasa ka guji inda fitina take wannan shine matakin ka na farko da zaka tsira daga inda fitina take adamul wuluji fiha kada ka rinka nitsewa duk abin da ya taso sai ka yi magana a kai shi kawai don magana ko take kila ba za ta amfana da komai ba man samata naja haka mai kitabu shahab ya gawo yace cewa wanda bi yayi shuru ya tsira baka ce komai ba ko da ka tsira yau kuma mutane kamar neman abun magana suke bi Allah ya ta'arrada almuslimu laha kada ka yadda ka bijiro makanka cikin fitina wa khasatan inda alfifa musamman ma a lokacin da al'amari ya zama al'amari mai akoye baka san kansa ba yanzu kawai sai ka ji abu a labarai wanda kila komai labarin shi ma kuskure ya dauko wannan labarin da shi za ka dogara kai ma sai ka yi rubutu a kai ko kuma haka kawai wani ba garin ka zai a masallaci kayi na fila kayi shuru zikiri kake wata kila ba komai kake masa ba ka shan ba ɗakin zaba ne ba komai ɗakin Allah ne kana zaune amma kawai sai ga wannan mutum ya koma muna ne wa kullum yana an yi ba munafiki ba ne kuwa waye saka wannan magana kana jefa kanka ne cikin fitina wanda in an tsayar da kai a gaban Allah ba ka iyawa jama'a ina gaya mana wallahi Allah ba da wata yake ba wallahi bai kawo mu dabi abin da muka gana ba wargi ake ba da gaske ne dan haka mutane su kiyaye fal wajibu an yabta'id al muslimu an al asbab al muwassalati ilayha duk abin da ya zama wajibi akan ka shine ka ne san ci abin da zai kai ka ga sababin da zai sadar da kai zuwa ga shiga cikin wata fitina kuma wa adamul izdirar bin nafs kadaina yadar kanka da kanka a kai mun ka iya facebook din kai ma ka iya tiktok din ka iya wane ne meye ne a ciki ni kai ma ka rubuta daga ka rubuta ka take wata kila a dakin ka ne kai kadai sakon zai fita daga dakin ka sai ya shiga anguwar zai wuce anguwar sai ya shiga garin zai wuce garin ya wuce lokal din ya wuce tattalin ya wuce ma kasar ya shiga duniya yanzu in duk mutanen da suka yi comment akan abun da ka fara duk in Allah ya tara ku a filin tashin alkiyama ya zaba kai ya aka yi kai kaza ka san dalilin da ya sa ka ce kaza akan ku ba ka ma fa sani ba kuna ɗaukan waɗannan abubuwa kamar abubuwan wasa ne da yawa wallahi sallar su sai za ta biya dama annabi yana cewa rubba musallin la khair fi akwai masallata da yawa ba alheri ta tare da su banda sharri a zukatan su ba wani to ku kiyaye wannan dukkan abin da kasancewa zai kai ga wannan fitina to ka ne san cewa wa man khafa naja wanda bai ji tsoro bai afka cikin fitina ba ya tsira wa man amina halak wanda bai halaka zai iya jefa ya amince zai iya jefa kansa cikin fitina to wannan ya halaka fa idza ra'aita fitnata malin aw nisa'in aw ghayriha min al fitan fabta'id idan kaga fitinar dukiya fitinar mata fitinar wasu abubuwa yanzu duk kashe-kashen nan da ake yi akan me ake yin su akan kudi kudi ko fitinar dukiya ke ko fitinar mata ko wani wannan ka ne san ce ta ma da ta iya ka bai mawaki na fitar na a ne ka ne san ci wura ɗan fitina duk inda ka ga akwai fitina ka ne san ci wannan wurin hanya ta ɗaya ke hanya ta biyu da za ta fitar da mutane daga fitina shine at-tamassuku bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi alayhi sallallahu alaihi wasallam riko da littafin Allah riko da sunnar manzon Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi an ittisamu bi kitabillah wa sunnati rasulihi kama rawa zalika an ali kamar yadda aka rawaito daga ali ibn abi talib yana cewa takunu fitan manzo Allah yana cewa fitina za ta kasance fitina za ta kasance cikin al'umma kila sai aka ce wa manzon Allah cikin ta man makhraj min ya rasulullah menene mafita idan fitina ta zo ta afku menene mafita wala sai annabi ya ce kitabullah wato littafin Allah cikin sa akwai labarin waɗanda suke gabaninku akwai labarin waɗanda za su zo bayan mu, akwai rarrabewa da dukkan wata rigingimu Qur'ani zai rarrabe muku ya faɗa muku dukkan wani abu ya ɗora ku akan alheri. Abinda dai ake nufi shi ne lalle fitina, akwai fitinar sha'awa, fitinar shubha, wani abu ya zo maka halal ne ko abin ne halal ne ko haram. Fitinar sha'awa, sha'awa tana da yawa nau'i nau'i, wani mata yake sha'awa, wani yana son sai ya hau mota sai ya saci mota ko ga sunan dai, wani gida yake so sai ya ciwa ciwa sha'awa, wani kuntura ita yake so, saboda haka shubha sha'awa ta kenan, wannan zai sashi ya sata saboda ya biya sha'awarsa. Wani kwaɗayi kawai yake da shi, yana sanya shi nama, sha'awa ta nama kwaɗayi a cikin wannan al'ummar ne ba mutum yake cin bashin kaza, wallahi kuma sai ce maka wai biya shi kazar ba zai iya biya, wai sai ka ci kaza maye dai kai, ai ba dole ba ne ka haƙura da abin da ka samu ba, ka ci waken ka kawai da kuka shi kenan, in dai halal ne ka gama ayyin, amma ka ci ɗora wa kanka abin da ba shi kenan ba. Wasu a kan sha'awa suke cin bashi da har sai an kama su an rufe sha'awa. Shubuhat, fitinar shubuha ta zo ta samu ɗan adam, wannan abun halal ne ko ba halal ba ne, wani sai ce maka karɓa kawai larura ce, wallahi sai ga maka larura ce, wannan ka san muna zamanin larura, larura ce kawai yi gaba da shi. Wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram, annabi ya ce wanda zai afka cikin shubuha ya afka cikin haram. Wal qitad, da kashe kashe, yanzu wannan shine ma abin da ake faru ake cikin sa yanzu. Wa kullu anwa'il fitan la tukhallisu minha wa la najatu minha, dukkan wata fitina da ka sani babu tsira a cikin ta, babu fita illa bi tafaqquh fi kitabillah, sai in mutane sun fahimci littafin Allah wa sunnati rasulihi, sai sun fahimci sunnar manzon Allah, anan ne za su fita daga cikin shubha da rigima da fitintunu. Wa ma'rifati manhaj salaf al-umma min as-sahaba wa man salaka manhaj as-salihin, waɗannan su ne kawai hanyoyin da za su fitar da mutane. Sanin littafin Allah, fahimtar littafin Allah, fahimtar sunnar manzon Allah, sanin tsari na magabata daga cikin sahabbai da waɗanda suka tsaru a kan tsarinsu. To yanzu su ma tsarin sahabbai wasu suna ganin shi anti-social ne, ba wayayyen abu ba ne. Don haka duk abin da annabi ya rayu a kansa ya ce dinnan ana ganin su kamar gidajen ci. To wannan da me za ka zo ka shiryar da shi? Abu na uku daga cikin abin da zai fitar da mutane daga cikin fitina, ar-ruju'u ila al-ulama'ir rabbaniyyin al-mu'tabirina huwa damanatu min damanatil bu'di anil mihan wal fitan wa kadhalika luzumul jama'ati al-muslimin, daga cikin abin da zai fitar da mutane daga fitina shine komawa wajen malamai. Malaman kuma malam ya ba su siffa, yace rabbaniyyi, malaman Allah da manzansa, ba ƴan ciwa-ciwa ba, malaman Allah da manzansa, wanda bautar Allah da bin Allah shine damuwarsa, kuma akai suke waɗannan biyayya da shawartansu garanto ne wanda zai fitar da kai daga cikin fitinar da kake rayuwa a cikin. To amma yau malaman kansu ne musu aiki a cikin social media, la'antar su aiki ko ba da ne, ko ba ga aka yi wata kadiya ta za a fito a yi kamar gore ko da su malamai suka yi ta magana, wani ya fito ya ce yanzu ba manzon Allah ba ne, amma kuma sai da aka fita aka gane matsalar ko kamar an gane matsalar a wancan lokacin, an gane ko. To ai ba zai yi wanda ya karanta wani abu na Allah kuma yana practice ɗinsa dole kai da ba karanta ba kuma a ce za ku zama jo daya zai wahala hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna ai ba su zama tuwa daya hanya ta hudu an fara kiran sallah ko wa min asbabin najati min alfitan yana daga cikin sabubba da suke fitar da mutane daga cikin fikina ila irayati da'wa ila Allah dole zaman to cewa kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah zuwa shiryar da su ga rayuwar manzon Allah da abinda sahabbai suka rayuwa a rinka kiran mutane guruguru ana wayar musu da kai da abinda annabi ya faɗa wannan yana daga cikin abinda yake kawo saukin fitina yana daga ciki shi yasa ban sani ba ko gwamnatoci ba su iya fahimtar malamai ko ya san ce ko da ba ma'ana